Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin zaji cewa in Najeriya da dama na bayyana ra'ayin rashin dacewar gudanar da bikin demokradiya a ranar 12 ga watan Yuni kananan yan kasuwa a Jamhuriyar Niger na bukatar rangwamen haraji a Neja kuma an rufe wasu makarantu ne don kalubalen tsaro yau Litinin kamar yadda aka saba Nasiru Adamu Al-Hikaya na tafa da shirin zauren matasa na VOA za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya farko ga labaran duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Kasar Isra'ila ta rantsar da sabuwar gwamnati jiya Lahadi wanda ya kawo karshen shekara 12 na mulkin Prime Minister Benjamin Netanyahu da na Naftali Bennett shugaban karamar wata jam'iyya mai bin tsarin addini a matsayin sabon Prime Minister kasar Yahudawan Bennett zai kasance Prime Minister na tsawon shekaru biyu a karkashin raba madafin iko a tsakanin jam'iyyu takwas wanda ba su da wata alaka da juna face son kawo karshen mulkin Netanyahu mai cike da rikici Bennett tsohon abokin Netanyahu ne wanda ya masa ministan tsaro a 2019 zuwa 2020 Yair Lapid dan shekara 57 zai mai gurbin Bennett mai shekara 49 bayan shekara biyu wanda ya taba rike mukamin ministan kudi kuma tsohon mai gabatar da shiri a gidan talabijin wanda ya kulle yarjejeniya don kawar da Netanyahu wanda ya yi yunkurin tarwatsa kawancen jam'iyyu takwas da suka hambarar da shi zai ci gaba da kasancewa a matsayin jagoran yan adawa amma yana kuma fuskantar shari'a kan zargin cin hanci da rashawa Hajjala da Amurka da Rasha suka maida hankali kan wanda yake da alhakin kai hari ta yanar gizo yayin da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin suke shirin halartar taron Geneva a ranar Laraba mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa babu wata ƙasa da ta san ya kamata da za ta kasance cikin samar da mafaka ta kowace irin hanya ga kungiyoyi masu aikata laifukan kutse ta yanar gizo da ya hada da kutse domin neman kuɗin fansa. Blinken ya ce Biden zai bayyana haka ga shugaba Putin. Muna neman haɗin kan Rasha na maganin waɗannan kungiyoyi masu aikata laifuka da suke aiki daga yankin na Rasha. An kaiwa manyan kamfanonin Amurka biyu, kamfanin Colonial Pipeline Co. wanda ake tura mai zuwa kudu maso gabashin Amurka da kamfanin JBS mai samar da nama harin ta yanar gizo a watan da ya gabata da ake kyautar da san daga Rasha ne wanda JBS da Colonial suka biya miliyoyin daloli na kudin fansa don su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu ko da yake jami'an tsaron Amurka sun yi nasarar kwato wasu daga cikin kudin da kamfanin Colonial ya biya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta duniya G7 ta kammala taronta a Cavite Bay na kasar Ingila tare da alkawarin samar da allurar rigakafin COVID-19 biliyan ɗaya ga kasashe marasa karfi da yin kira da China kan batutuwa da dama. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa wa manema labarai cewa za a raba allurar kai tsaye da kuma ta shirin COVAX. Shirin Majalisar Ɗinkin Duniya da yake raba allurar rigakafi ga kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin tattalin arziki. Sanarwar da aka fita a ƙarshen taron ta ce shugabannin kungiyar G7 za su tallata ɗabi'unmu ciki har da kira ga ƙasar China da ta mutunta kare haƙƙin bil'adama da ƴanci musamman dangane da yankin Xinjiang sannan waɗannan haƙoƙi da ƴanci da ba da ƴancin gashin kai ga yankin Hong Kong da yake cikin yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin China da Burtaniya. Ana zargin Beijing da aikata munanan laifuka na take haƙƙin bil'adama kan ƙabilar Uyghur marasa rinjaye a Xinjiang tare da aikata cin zarafi a Hong Kong. Hukumomi a Amurka sun faɗa ranar Asabar cewa an kashe mutum biyu sannan wasu 30 sun jikkata a harbe-harbe da aka yi da daddare a jihohi uku wanda ya sa damuwar cewa ƙaruwar harbin bindiga zai iya ci gaba har zuwa lokacin bazara. Yayin da aka sassauta dokokin coronavirus da zai ba mutane damar walwala da gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. An kai hare-haren ne a ranar Juma'a da daddare ko da sanyin safiyar ranar Asabar a garin Austin babban birnin jihar Texas da Chicago da garin Savannah na jihar Georgia. A Austin hukumomi sun ce sun kama ɗaya daga cikin maza biyu da ake zargi kuma suna neman ɗayan bayan harbin da aka yi da sanyin safiyar rana Asabar akan cunkoson mutane da suke zaune a bakin titi da ke da gidajen abinci da na barasa da dama. Mutane 14 aka jikkata ciki har da biyu da suke cikin mummunan yanayi na harbin bindiga wanda shugaban 'yan sanda na riƙon ƙwarya na garin ya ce ya yi imanin cewa abin ya fara ne yayin da aka samu takaddama tsakanin mutum biyu. Sai dai ba a ba da rahoton kama wani ba zuwa ranar Asabar da daddare a sauran harbe-harben guda biyu. A yau Litinin dinnan hambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi za ta ba da bahasi na farko a shari'ar da ake mata a kotun soja sama da watanni hudu bayan da sojoji suka yi juyin mulki. Zanga-zangar da ake yi kusan kullum ta karaɗe Myanmar tun lokacin da janar ɗin soji suka kawar da gwamnatinta a watan Fabrairu wanda ya kawo ƙarshen shekara 10 na gwajin demokuraɗiyya. Tashe-tashen hankulan jama'a ya gamu da mummunar fatattakar sojoji da ya kashe sama da mutum 850 a cewar wata kungiya ta ƙasar da take saka ido. Gwamnatin mulkin soja ta gabatar da tuhume-tuhumen kan shugabar da ta samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da suka hada da karɓar zinare kilogram 11 da ya saba ka'ida da karya dokar sirri ta zamanin mulkin mallaka.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. ‘Yan Najeriya da dama na ci gaba da nuna rashin amincewarsu da sauya ranar bikin demokradiyyar Najeriya daga 29 ga Mayu zuwa 12 ga watan Yuni. Gabanin zuwan gwamnatin shugaba Buhari akan yi murnar ranar 29 ga wata da ta zama ranar da aka dawo mulkin farar hula a 1999 bayan dogon mulkin soja. Shugaba Buhari ya sauya ranar zuwa 12 ga Yuni don tuna ranar da aka soke zaben marigayi Moshood Abiola a 1993. Ga Baraka Bashir da rahoton.
Mafi yawa na yi wa hakan kallon take tsarin demokradiyya da sanya gaba tsakanin kabilu da kuma nuna cewar sai an yi bore kafin shugaba ya yi wani abu domin dadada wata kabila ko wasu mutane rai. Akan haka ne muka zanta da shugaban kungiyar Organization for Community Civic Engagement Abdulrazak Alkali wanda yake abinda suka sani shine ranar demokradiyya ranar 29 ga watan Mayu ne.
Gurin wadansu abunda aka yi na soke wannan zaben daidai ne. Da ragowar mutane wanda suka kalli me ya faru a wannan zaben a gurin su kace wannan rana ita ce ranar demokradiyya ta Najeriya. Hatta shugaban hukumar zabe na wannan lokaci Humphrey Owonsu ya faɗa cewa akwai abubuwa da suka faru. To ban ga dalilin da yasa za a zo a ce wannan rana ita ce ranar demokradiyya ba, illa dai kawai abubuwa ne da suka nema su karata da wasu fitintunu kamar yadda in kika gani yanzu a ƙasa a gurare da yawa bangaren yammacin Najeriya da su Abuja ana nan ana ta zanga-zanga.
Shi ko Professor Kamilu Fage na Jami'ar Bayero ya ce canza ranar zuwa 12 ga watan Yuni duk shekara siyasa ce, inda ya ce babban kuskure ne ga tsarin demokradiyya.
An yi wannan canji ne saboda irin zanga-zanga da bore da wasu suke yi ba wanda ba a kammala shi ba a dole a tabbatar da shi. To kuma aka zo gwamnati ta ɗau ƙuduri ta tabbatar da wannan zaɓe aka ce an yi kuskure amma a dawo a mai da shi ranar demokradiyya. Gaskiya abu ne kule ne. Wannan zai nuna wa mutane cewa sai a Najeriya nan sai idan ka yi bore ka tada abu sannan bukatar ka za ta biya. Wannan zai ƙara rarraba kasar abu sakan kabilanci.
Shi ma wani mai sharhi akan al'amuran siyasa Abbatu Bako ya magantu da ranar demokradiyya na koshin 'yan Najeriya na cin moriyar demokradiyya sai ya ce
babban matsalar demokradiyyar Najeriya a hakika ba ta wuce maganar tattalin arziki ba. Tattalin arziki ko shine jigo, sun yi wa tattalin arzikin kasar nauyi. Garo da ake da shi a mai da ake sayarwa a samu kuɗin shiga karamin na kasu ban da za ga cewa kasafin kuɗin da ake baya wuce dala biliyan 30 35. Tattalin arzikin mu shine babban matsalan mu. Ka'idodin demokradiyya da kullum muke faɗa su da zafi guda 57 to kamata a yi musu gyaran da yake za a ringa bin ka'idodin su.
Abbati ya ƙara da cewa tattalin arziki shine muhimmin abu da shugaban ƙasa zai yi kokarin tabbatar da shi wanda sai ya tsaya ne sa'annan za a samu ci gaba da haɗin kan 'yan Najeriya da ake bukata. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Ƙananan 'yan kasuwa jamhuriyar Niger na bukatar rangwamen kudin haraji daga hukumomin kasar don ridaita jarin su taron shugabannin yan kasuwar jamhuriyar Niger da ya gudana a ƙarshen mako a birnin Yamai ya buƙaci gwamnatin kasar da kungiyoyin duniya masu kula da sha'anin kasuwanci su gudanar da bincike don tantance harajin da ya dace a dora wa kananan yan kasuwa don tsadar haraji ke barazanar durƙusar da harkokin yan kasuwa kamar yadda shugaban kungiyar yan kasuwa ta CN Alhaji Yakuba Dan Maradi ya bayyana
mun yi nazari bakin gurgudu bakin namu muke son gwamnati ta shigo cikin magana ko kuma waɗanda suke taimaka ma gwamnati kamar Union Europe da sauransu su shigo cikin wannan magana ai wani abu da ake cewa etude scientifique bincike na kokon nazari na ilimi a gani wai mu din na suwane ne mu tunda ba san mu ba kuma yaya ne muke zartar da harkokin mu gaskiya ne muna so mu biya mfon nan ko kuma a mfon nan akwai dalilin da yasa ba mu bada shi haraji saboda kaga mu dalilan mu guda da suka saka muna da matsala da mfon nan wani bi mfon nan ana dora mana shi fiye da kimani fiye da yanda ya kamata a haza mana ga arzikin da muke da kaga yau in ka diba duk mfo ya cinye mu mutane arzikin su mutane da yawa yau sun koma sai zaman banza suke yi
kamar idan na fahimta wato harajin da kananan yan kasuwa ke biya akasari yafi karfin jarin da kowane daga cikin su yake juyawa da
shi to kasa alai sulman shi wannan abun kuma su amsa harajin nan gare mu su suna ganin kamar mu mutane ne waɗanda ba mu da da'a ba mu son mu biya haraji mu kuma masu biyan harajin nan muna ganin kamar harajin nan ba a dora mana shi daidai karhin mu daidai yawanin arzikin mu to saboda shi tunda abun ya zama kamar akwai sha in sha to muke son masu hannu da shuni da masu iko su shigo cikin wanga al'amari saboda a tantance a ga ina ne gaskiya take
kungiyar siyan kungiya ce ta yan kasuwa da ke shigo da kaya daga waje ya ne aka yi wannan al'amari na kananan yan kasuwa ke damun ku
wato ka san aishi in aka ce maka mai shigo da kaya daga waje ko mai fitar da kaya da mai fitar da kaya waje in dai har kana amsa sunan dan kasuwa ai kana cikin wannan kungiya saboda misali in kai baka je kasuwa daga waje ba wani zai siyo ya saida maka ko ba kai ka saida in kai baka hidda kayan ka kai su waje ba to za ka saida mu wani ne su kuma shi kuma ya hidda su saboda shi mu dukkan nan kasuwa namu ne tun daga mai tebur har mai kawo jirgin ruwa duk manyan yan kasuwar nan sun aiko mutane
a yadda abubuwan ke tafiya a yau idan aka ci gaba da tafiya a haka menene kake ganin zai iya zama makomar kasuwancin na su irin wayannan yan kasuwa
babu wata riba da ita gwamnati za ta ci cikin wannan abun su kuma yan kasuwa babu wani riba da za su samu a ciki saboda shi muke so a shigo a kyautata magana in aka kyautata magana ya zama to an tsaida abun akan gaskiya akan turba wadda take ta gaskiya ce turba ce ta ilimi to in Allah ya yarda ka gani abun ya bunƙasa ka gani za a saka mana ragama mu ma mu yi kasuwancin mu mu kuma za mu matsa wanda ma suke a boyen waɗanda suke da wannan niyya ta rashin ba ƙasa diyya ta to in Allah ya yarda za mu sa su ba ƙasa diyya saboda mu duka da yan ƙasar nan ne duk abubuwan da ake yi cikin ƙasar nan ya shahe mu
gaban kungiyar yan kasuwa ta siyan a Niger azantawarsa da Sulemin Muni Barma muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja gwamnatin jihar Niger ta rufe wasu makarantu don yanda kalubalen tsaro ya ta'azzara a wasu sassan jihar shugaban hukumar ilimi na bai ɗaya na jihar Dr. Isa Adamu ya ce karatun boko ya tsaya cak a yankunan da yan bindiga ke yi wa barazana Mustafa Nasiru Batsari na dauke da rahoton
matsalar rashin tsaro ya sa an rufe wasu makarantun primary da dama a wasu yankuna na jihar Niger. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fama da matsalar ɗan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Dr. Isa Adamu shine shugaban hukumar bayar da ilimin bai ɗaya a jihar Niger. Ya ce akwai wasu ƙananan hukumomi a jihar da karatun bokon ya tsaya cik a sakamakon matsalar yan bindigar
ai karatu ya tsaya idan ba zama lahiya ai ba karatu ba komai dama zama lahiya shike bari ai karatu a ci gaba ai waye a gyara hanya ai titi ina zaka titi ilimi wasu makarantu dewa a yankunan da ake da matsaloli kaman su shiroro kaman su rafi da wasu rankuna a mariga local government mun kulle sai dai yaran suna IDP wa'anda zai yi malaman su da suka baro can IDP su karanta da su IDP suna yi wanda kuma ba zai yi ba an watsa tashin to muna nan muna fatan Allah ya kawo mana nutsuwa cikin al'amari don su koma makaranta.
Kuma makarantu nawa ce rufe yanzu a wannan
wata? A gaskiya tun da ba na tsara don in gaya maka bane na dai san akwai su a wannan wata ba zan yi faɗin nan ba ba. Ai amma zan iya nemo wa in gaya maka in kana bukata.
Dr. Isa Adamu dai yana magana ne a wani taron tattaunawa domin duba nasarori da kuma kalubalen da ilimin ke fuskanta a jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin inganta sha'anin tsaron ta yadda za a bunƙasa ilimin in ji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Keso wanda ya halarci wannan taro.
To yanzu kai dai duk taro wanda aka yi akan batun issue na tsaro da biyu uku hudu kai dai kana nan kuma ka san yanda Niger State government yana fafutuka yanda zai yi ikaren rayuwar jama'a da dukiyar jama'a. Yawanci wuraren da aka samu problem na wannan makaranta muna nan muna aiki sosai yanda za a yi su yara su koma makaranta. Ba yanda za mu yi a makaranta su hudu kuma masu ta da zai kwata yara ba za mu yadda ba. Mu kare su sai muka kula makaranta da kwanaki kaɗan. Ɗan issue na tsaro ya mu samu da yanda muke so za a sake bude makaranta.
Yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai yaran makarantar Islamiyar Salihu Tanko guda 148 na hannun ɗan bindiga a daji, amma gwamnatin jihar Niger ta bayar da tabbacin cewa tana kokarin kubutar da su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ci wa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jayiki, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA za mu ci gaba da taɓo lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a zantawar da muke da matasan a ofishin muryar Amurka na Abuja. Matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe, Sambo Jibrin Sambo Jada, Hawa Abubakar, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen tsaro. Matashi Sambo Jibrin Jada ya faɗi yanda aka sake yasu a bayan kanta lokacin da suka kai labarin wani da aka harba ba da haƙƙin shari'a ba. Ku kasance da Zauren matasa na VOA.
Annan muka kai labari wasu ne suka harbi wani a gaban yan sanda, gaban jami'an tsaro. Da washegar muka kai report wa jami'an tsaro ga abun da ya faru, kuma an sa wa'annan mutane abun da suka fara cewa osu sabalan na wannan division, Lugo division, abun da ya fara cewa ya ce a abun nan. Mun da muka kai report ɗin mu ba detaining ɗin mu. Tun karfe 10 da rabi muna station ne, muna bambar wurin ba sai karfe 4
da rabi. Na ina ka bugu min waya ka ce min wani ya harbi wani ba ma.
Wasu ne suka harbi kuma har yanzu. Mun ta zuwa station har yanzu ba wanda ya dauki mataki a kansu. Ko jiya na mun kawo station ɗin. Mun samu dibi amma har yanzu ba abun da suka yi.
Wato, different kana zargin ana wasu suna ɗorewa masu laifi ba yake na jami'an tsaro.
Gaskiya akwai wanda suke ɗorewa masu laifi. Especially mun muna zargi kamar shi Osi Sovela. Na nan wannan Lagos Division wannan lokacin. Gaskiya tsakanin da ran da muka kai report a gaban su aka yi wannan abu a gaban ƴan sanda. Sannan a lokacin ko ba su attempting ba. Ko jiyar na sai nan muka je muka ci ga suna zuwa kama su, amma har yanzu ɗan sanda ba su je sun kama su ba.
To wani akwai wani kai rahoton da ya wuce cewar ɗan ta'adda da ya sashi ya yi garkuwa da bil adama ya shiga daji da shi. Akwai kwarmaton da ya wuce an san mahaifinsa a ɗauki mahaifinsa a je da shi har cikin dajin. To wannan
da ya wuce ma ya zama da kuma ai ta ita gwamnati da gangama take kenan. Abun da za su ka karshe wannan al'amarin garkon nan za ta ka karshen su.
Abun da za a duba idan mutum an sace shi yana daji. Yawanci ba za a kamar na ji gwamnan Kaduna yana cewa sun dauki ma matakin za a rika kai hare hare a kwato mutanen da karfi. Amma illar ita ce za a iya rasa wasu daga cikin mutanen. Shi sai mutum yana garkuwa da wani sai an bi abun a hankali a samu a karɓo shi.
Wato ranka ne magana anan shine yawanci masu ga kwanan mutane in an kama su muna ganin su yawanci shaye-shaye suke duk wannan ina aikin dros duk da wannan sabon shugaba muna mai kiyawan zato janabu marwa muna mai kiyawan zato amma ina suke ina ake shigo da ƙwayoyin wanda kan gane manyan nan ko ƴan siyasan nan su suke zubar wannan abubuwa muke zargin su su suke tsaure ma wannan gindi. In ba haka ba in gaskiya ne ake magana talaka ba na dan kai ina mai unguwa ina da gaci
kenan hakimi
abar su banza
su iyayen su
kai da kake magana da
kai su ba mai magana
sun kin da wannan ba kasan nan da ake zargin wasu jihohin
a ba su
gurin jihohi
a ba su ikan
ne
wannan martaba da su
tara karbare
akwai wadanda aka samu
cewa
gabanin yake
sarakunan gargajiyar da hannun su a cikin badagalar da ake samu
da hannun su a cikin badagalar
ko kuma gabacin Najeriya abin da ya kawo mana arewa maso gabas abin da ya kawo mana sakacin nan ai a baya iyayen yaron yaro zai tafi je iyo ta'addanci ubansa ya san cewa yaron nan dan ta'adda ne kuma zai dawo haka zai bashi
magana shi babu harke
na cewa wasu daga Sokoto an ga yadda sun zo kan sai sun ce murmuta tsaron da abubuwan rayuwar shi
idan da masu daga kai suna da martaba masu ungunni da wannan mutum ai ba zaka zo ka Sokoto sai kuma zaɓe ba kina yadda aka basu sauki idan da daga tallan suna da mutunci kamar da ya san daga nasu tun daga ruwan sun sauka da jikunan su daga ina suke
matsalan da ake
sai an zo gurbin unguwa sai an zo gurbin zakaci amma yanzu kai ka gidanka ka ba da haya kai mai kuɗi ne kai gidanka ne ba ne zai zakula maka kaka ne dole ka ji intanet kun yi ne ma kowa kuɗi ka an ba kuɗi ko ne ka ba intanet ba maka dan haka ina ma ƙara jan hankalin gwamnati duk wanda aka kama gidan shi ya aje dan ta'adda aka ko daga baya aka aje aka tabbatar da ya taɓa gidan nan a rushe gidan nan
to ya an huta ke
kai
Jibril san buke maka mara wannan baya
gaskiya na mara baya a rushe gidan kawai gabaki kuma dauki mataki ko akan shi bai kasance izina ne ga wasu don ba wai in ba an dauki wata mataki ba don Najeriya kan ga kasashe wacce take da dokoki amma yawanci a dauki dokokin ai a tabbatar ai aiki da su yanzu zama to wahala don sai kasance dokokin kasan gabaki a rubuce take a takarda amma aiki da ita zai zama matsala shin babban matsalan da ake ciki ba yadda za a yi a samu zaman lafiya a kasar nan dole ne a rufe idanu ba dan taraka ba dan mai kudi ko dan wane ne yayin ranka ko wane ne shi ban wanda fi kafi doka duk wanda ya taza doka doka ne yake kai shi kawai
yan nan wajen yana iya tunawa yan nan wajen tunawa suke magana cewa su harba da bini na jama'a saboda kotun sai ga aiki
eto ala
ya to wanda ga bini ka ga ne yanzu ai ko yanzu ai kun dawo
kan abu da kama sosai
su hukunta shi
harkar tsaro
ba mai ya bari me kike fa
na ce alhamdulillah tun yanzu ma haka sun fara fahimtar cewa harkar tsaron nan ba wai ta jami'an tsaro bane ba iya su zamu zuba wa ido ba tunda har shi dan uwa na yi magana akan cewa ina masu angwanni ina daga tai to kaga wannan harka ce ta zo mu hada hannu da ni da kai mu magance kan mu harkar tsaron nan kenan tabbas kamar inda ka fada shi kansa mai anguwa wakili ne na al'umma kuma mai anguwa wakili ne na gwamnati tunda ban san wayansu guraren ba ne amma kamar ni kasa ta ta Kano masu anguwannin mu ma gwamnati tana biyan su haka dan haka tunda gwamnati tana biyan su ba yanda za a yi
kamar ni a jiha ta Adamawa ban taba jin labari inda aka ana security meeting a ce an kira masu anguwanni a zo a yi security meeting tare da su ba ba haka aka mai da su kaniya ware ko da ba a biyan su security meeting ya kamata a kira masu anguwanni su ma a zanna da su a security meeting wallahi da ana haka wallahi irin wannan garkuwa da al'umma da sauran zan duk ba za a same su ba wannan to haka wannan
ina son fanci abu daya tasiri wasu dama na ji suna faɗan cewa waɗannan masu sarautun gargajiyan suna da tasiri wajen hana abubuwa na laifi idan aka haɗa kai da su faɗa mana yadda abin yake kasancewa
gaskiya masu sarakunan gargajiya suna da tasiri wajen inganta tsaro in za ka duba ka ga tun lokacin mulkin mallaka kamar lokacin da Rade ya zo ya fata addanci a nan Maiduguri ai sai da aka haɗa kai da sarakunan gargajiya sannan su kasu kira ƴan bangansu suka zo suka abun suka yaƙi Rabe har aka ci nasara kai shi haka Bukar Madidi shi man da ya zo bayan mutuwar Rabe da shekara 7 shi man da ya zo wannan shi mai fara garkuwa da yaran mutane doke wasu shiga da su Kamaru ya doke na kamar kowa shiga da su Najeriya annan da aka haɗa kai da turan mulkin mallaka duk ƙarfin tsaronsu da sauransu da makamansu da suke da shi a lokaci abun da ya fi ƙarfinsu sai da aka kira jami'an aka kira sarakunan gargajiyan gabaki ɗaya aka zanna da su aka haɗu aka kira ƴan banga da sauransu suka haɗa su sannan aka zo aka kawo ƙarshe shi Bukar Madidi in har turan mulkin mallaka za su yi amfani da asali mai sarakunan gargajiya da sauransu ai dadin wanda yana zuwa ka cewa lallai su sarakunan gargajiya suna da muhimmanci a wajen tsaro al'umma gabaki ɗaya to me yasa a yanzu haka ita gwamnatin ba za ta dawo wannan tsarin ba a dauki sarakunan gargajiya da masu anguwanni da masu jimilla da dakatar da sauran su gabaki a dinga tafiya da su gabaki da duk wani security mission da sauran su in ana haka
jada'an jefin jada na dawo bayan Buhari nago ina goyen bayan Buhari da cewar muna da gudunmawa wanda ya kamata a ce mun bayar wacce gudunmawa ya kamata mu bayar mu da muke mu talakawan mu ya kamata mu dawo mu farfado da darajar sarakunan gargajiyar mu ta hanyar ɗebake musu kewa a baya zamanin muna lokacin muna ɗan kananan yara in da nake da yake mi ba kauye ne noma muke in muka tashi muka yi noma zakkan nan tara shi muke mu kai shi gidan mai gari mu tabbatar da cewa mai garin garin mu yafi karfin abin da zai ci a gidansa da hidimarsa amma yau mun dauki mun zubar da darajar sarakunan mu zakkar ma ba bawa muke ba bawa sarakunan mu muke ba sarakunan mu sun koma a ji a dauki naira 18,000 gwamnati ta basu to fa sai abin da gwamnati ta ce da su sai abin da gwamnati ta ce da su ba su isa ba saboda mutum zai yi tunanin wannan albashin naira 18,000 in kai ya faɗi gaskiya ko kuma ya huto ya tona za a dakile za a hana shi hanyar cin wannan abinci to kaga ashe lalle magana Buhari ta fito ta yi tasiri anan dole sai dai mu talakawa mun dawo da martaba kuma su kansu sarakunan su cire kwadayi da wannan zulamar da suke saboda anan an samu cewar sarakunan gargajiya akwai wanda aka kashe
wannan zauren mari dan an ce na matasa ne amma da ya kamata a ce samu da tijewa yanda za su yi muku tariyar abin da sarakunan irin mulkin mallakar da suke wa mutane a baya.
A sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Baban gidan Jibrin na dauke da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridar ne da jaridar The Punch daya da cikin manyan labaran jaridar Punch na cewa ƴan bindiga sun kashe mutane kusan 93 a jihar Zamfara. Jaridar The Punch ta ce ƴan bindiga sun kashe mutane 93 ne a ƙauyen Kadawa da ke karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. Wani garau ya ce maharan suna magana ne da harshen Faransanci kuma suna kan babura ne a lokacin da suka kai wannan hari. Yanzu haka dai gwamnatin jihar Zamfara inji jaridar Punch Alhaji Bello Matawalle ya dakatar da sarkin Zurmi Alhaji Abubakar Muhammad wanda ake zargi da marubaya ga ƴan bindiga. A jawabinsa dai domin bikin ranar demokradiyya, gwamnati Matawalle ya kira ga al'ummar jihar da sai tsaye su kare kansu daga hare-haren ƴan bindiga a jihar. Sai kuma jaridar Vanguard ja daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard da cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya ya jaddada kudirin majalisar da gudanar da sauyi kamar da ƴan Najeriya ke so a kundin tsarin mulkin kasar. Shugaban sadde ya kira ga ƴan Najeriya da su tantabi gwamnoninsu wajen ganin sun taimaka tare da bada haɗin kai ga masau wajen yin gyara a wasu dokoki masu sarƙaƙiya. Sai kuma jaridar The Nation ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka sansanonin ƴan gudun hijira sun kai 20 a jihar Niger. Babban darakta na hukumar bada agajin gaggawa a jihar Alhaji Ibrahim Inga shine ya sanarwa ƴan jaridu hakan, inji jaridar ta The Nation. Yana mai cewa halin da ƴan gudun hijira ke ciki na ci gaba da tada hankalin gwamnatin jihar Niger inda take buƙatar agajin gaggawa daga gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa baiwa ne wasu masu laifi da aka yankewa hukuncin kisa kimanin 300,000. Gwamnatin tarayya ta maida hukuncin nasu zuwa ɗorin rai da rai. Binciken jaridar Leadership da ya nuna cewa yanzu haka akwai ƴan fursuna kimanin 300,000 da ke jiran a yanke musu hukunci na kisa. Sai dai kuma kiraye-kiraye daga kasashen duniya da kuma kungiyoyi ya sa gwamnatin tarayya na duba yiwuwar kawo ƙarshen hukuncin kisa a Najeriya, inji jaridar ta Leadership. Sai kuma jaridar Blueprint daya daga cikin manyan labaran tana cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Burtaniya ta bayyana aniyarta na taimakawa gwamnatin Najeriya ta dawo da zaman lafiya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ita kuwa jaridar Guardian ta bayyana cewa ɗaruruwan masu zanga-zangar goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne suka yi tattaki a titunan birnin Abuja domin nuna goyon bayansu ga shugaban ƙasar da kuma gwamnatinsa a lokacin da ake bikin murnar ranar demokradiyya ta 12 ga watan Yuni. Jaridar Guardian ta ce zanga-zanga na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kuma ke adawa da mulkin na shugaban ƙasa musamman a yankin kudu maso yammacin Najeriya da kudu maso gabashin ƙasar. Baban ya jibrin murya Amurka daga Najeriya.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai da yamma ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger, abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya.